yau da gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro, shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. A birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a can Jamhuriyar ta Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyar mu a can Binta Ibrahim, wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Masararo barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau. Yau shirin namu zai mai da hankali ne akan tarihin Malam Bahaushe, musamman na kasar Ghana. To ingantattun bayanai sun nuna cewa kabilar Hausa na ɗaya daga cikin manyan kabilan yammacin Afirka, kuma an fi samun su ne da yawa a Najeriya da kuma Jamhuriyar Nijar. Akwai kuma wasu su a ƙasashe kamar su Ghana, Chadi, Kamaru, Jamhuriyar Benin, Togo, Gabon, Algeria da dai sauransu. To a ƙasar Ghana dai an fi samun su a arewacin ƙasar kamar yankin Tamale, Kumashi da Accra. A yau za mu ji daga bakin Hausawan Ghana inda suka samu kansu a ƙasar da kuma mu'amala ta zamantakewa da kuma gudunmawar da suka bada a fannin kasuwanci da kuma shugabanci a Ghana. To tasirin al'ada da na addini na ɗaya daga cikin tarihin Hausawan Ghana. Al'ummar Hausawan Ghana na da yanayin kokari wajen ci gaba da riko da wasu muhimman al'adu da kuma sana'o'insu da aka san su tun asali.
Shirin bin sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cikiya zan zayyano kamanninta dan dubayya ka dauki alkalami zana in zaka iya fado masu kokun bazana ko saba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faro ba tafiya
ce. To masu sauraro, yau a cikin ajin namu muna tare ne da Hausawan Ghana a mazaunan Najeriya inda za su ba mu tarihin Hausawan Ghana. Shin wasu mutane ne ake cewa Hausawan Ghana, kuma menene bambancin su da sauran Hausawan da ake da su a arewacin Najeriya da kuma wasu sassa? Barkanku da zuwa cikin ajin namu. To ajin namu dai muna tare ne da Malam Musa Ahmad Tijjani da kuma Ahmad Abdulrahman wanda za su yi mana tsokaci game da tarihin Hausawan Ghana.
Asali ba dai duk wani Bahaushe gada da Najeriya ne. Saboda nisan tafiya, bo babu tashi waje tarihi, don Bahaushe da ya sa kafarsa gada kusan shekara 307. To tabbas dai ba babu karanci tarihi ba ne, mu ne dai abinda muka sani shi muke faɗa.
To wannan shi. Wato ne ya girma kakanni.
Madalla, ba hakika ka da ce Bahaushe to dan Najeriya ne.
Duk inda yake.
To inda yake.
To Malam Ahmad, akwai abin da yake kai mutane su yi hijira ko su yi kaura daga wurin da suke zuwa wasu wurare? Akwai yaki, akwai neman ilimi, akwai kasuwanci. Wannan abu ne kake gani ya kai Hausawa, ƴan Najeriya, Ghana suka zama ƴan gida?
Alhamdulillah, assalamu alaikum. Hausawan Ghana dai ba wai hijira ne, ba wai ko yaki bane ko gudun hijira, a'a, sun tashi ne kan maganar kasuwanci fatauci. Kasuwanci kamar goro da sauran kayan hatsi dai haka. tun kwasha shi su ka gana shi su doko goro su shigo da shi Najeriya. Lokacin wani suka je lokacin ma ba titi ba kuni daji na ake yanka ke tafiya ce za a je yamma. Aka ja kaya da zango wurin nan sama da shekara kusan 600 yanzu. Wasu sun dawo wasu kuma suka sauratan aka yi kaka su aka ba kafi irin.
To Malam Musa, kamar yadda abokin tattauna ya ce kasuwanci ne kai Hausawan Najeriya zuwa Ghana har suka samu wuri. Ta yaya suka dinga wannan hulɗa tsakanin mutanen Ghana wanda ba yarensu ba a daidai wancan lokacin da babu kuma wasu hanyoyin sadarwa?
To hakika da gaskiya ba da iya tabbatar biki da ya suke saduwa tsakanin su don su waɗanda aka tadda su can suna da yare. Su kuma yadda je ne da suka je Hausa yare ke da Hausa don shi hikima ce ta Allah. Yaya suke yi su yi magana da juna da ba da iya tabbata har ba suka fahimci juna kuma suka musuntar da mutane da yawa wannan ni ban sani ba domin wani abu na Allah ne.
Kenan Hausawa su suka kai musulunci kasar Ghana?
Kwarai kuwa zan iya faɗa haka.
Yaya mu'amalar mutanen Ghana yake da su Hausawan lokacin da waɗannan su baƙi ne suka shigo gari? Ya aka karɓi Hausawa ya zamantakewai tunda an ce sai wuri ya yi daɗi yake zamu a zauna?
Eh to hakikanin gaskiya Hausawa da waɗanda suka shiga mutane kirki ne kuma suna da mu'amala kyakkyawa suka kuma tadda waɗanda su ba mutane kirki ne. Akwai abinci tsakanin su, akwai kyakkyawan ɗabi'oyi, akwai al'adu kyakkyawa don kyakkyawa al'adu da riƙo abada shi yasa waɗanda suka je suka same su kuma su kana da hali mai kyau da ga kowa ya yi ba da kai.
Wato abin da aka san Malam Bahaushe da shi kenan.
Eh da ba Bahaushe haka
ne. Al'ada mai kyau yana da aminci yana da amana.
Al'ada sada ga musulunci gaban sa.
Ka ce da kuke tasowa Malam Ahmad kuma an ba ku tarihi kun gane cewa da ku da kabilan da ke can Ghana wanda iyaye da kakanni suka samu an yi zama daya. Shin akwai auratayya tsakanin ku da mutanen Ghana?
Akwai. Kwarata sosai ya shi shiga ya dade yanzu akwai jikoki ma sannan kuma kin ga Hausawa da suka ka gida can don yawan su ma har su an ba su ma gidan radio. Akwai gidan radio ana ce mai DVC 2 shine yare yare ana ba da minti 15:15 Hausawa ma na ce suna jin na minti 15:15 suna labarai cikin Hausa yadda dadewa
saboda kun yi karfi a kasar.
Kwarai an yi karfi domin lokacin da suka ga Hausawa da masu amana ne suna da amana kan sosai ka to haka shine haka yadda da su ma ka ba su abubuwa da yawa masu kamar gonakin santawan da su ba Malam Bahaushe ma riko. Da wasu kabila na ce musu Musawa su ma mutane masu amana duk suna tare da Hausawan ne. Ni kamar ne baki labari kabilun Najeriya suka je duka suna karkashin Hausawa ne. Kin kai wace bari barin baro shine bai da ai mulkin shi ba shi bai da ce mai shi ba Hausawa ba amma sauran kabilun da ke Najeriya duka kakkaf sun je suna cewa su Hausawa ne.
Barin koma ga Malam Musa, wani sirri sana'o'i aka san Malam Bahaushe da shi yanzu a kasar Ghana?
Akwai sana'a da yawa, akwai ɗinki, akwai jema,
har yanzu ana yi
da kagobe. Akwai rido abubuwa ne da yawa wadda da ake yi ana yi sa Hausa.
Wannan sana'o'i da ka faɗa wannan sana'o'i ne na asalin Malam Bahaushe har yanzu kun rike wannan al'adun?
Har yanzu har ba su rede su ainihin kabilan ƙasar su da yi ko gobe gidaje zango in kika shiga za ki je ki samu gidan sarkin aska shi ne ya ake ce
wanzamai
wanzamai da ki samu inda ake kira da ki samu sarki Badoba sarki Doba
kuma an san waɗannan gidaje
kika je ba har gobe jikoki ne ba waɗanda yake jewan su tashi gidan ba ba san ainihin waɗanda suka kafa gidan ba har gobe ka je akwai shi ba in ka da hadu da nake ki
kuma har yanzu ana yi
har gobe ana yi.
To ba da kai a maganan al'adu akwai al'adu da aka sani na Malam Bahaushe tun daga al'ada irin ta yadda yake auratayyarsa da zamantakewa da mutane wani tsirin al'adu ne ake gani naku cewa lallai ba ku da bambanci?
Yawa yadda ka yi na Najeriya haka ke can ba wani bambanci.
Kaman yaya?
Kaman magana aure da ka magana inda ake magana aure da magana min duka yadda ka ana yi haka ke can yadda ka yi na Hausawa ne kuma tun daga nan ni kawai suka fita suka yada zan.
Al'adan a yi lefe ai kayan daki
zuwa na ida lefi ake cikin kwano makwalla ake cikin makwalla to mai da shi akwati na kamar naki anan zuwa mai da shi akwati na yes
to kuma ku dibi al'adan can mutanen can da maza su suke bace kayan daki ba
yawa nan akwai different can namiji ke yin gado da kayan daki bambanci na Najeriya mai Najeriya mata ke yin kai mai gado a mu can namiji mata za ta samu gado kayan daki duka yawa
wato anan dai kun ari al'adan
da bambanci yake
bambanci kenan kawai can kamar ni Ahmadu mai magana da aka mi mata ta za su sami da gado na da kayan daki da kojugu da leda kawai ta taso da kayan garanta ne kawai
da kayan kitchen
da kayan kitchen abin da bamin da shi kenan
wai sai al'adun kuma
eh to wanda haka da abin da ya faɗa gaskiya ne wanda al'ada da aure eh ka tashi ne babu durwa za ta ce to iyaye fa sun ce yanzu dai ta gabatar da basoyinta, ya ce a yi gaisuwa, a tabai sadaki, a kuma sarara, duk dai ba babbaci. Amma da muka zo da al'adu da muke gani da daura aure, ni da na ba da aure saboda 20 ko fiye da haka. To saboda haka abin da ake can haka ake yi nan.
Lokacin da aka yi maganar Ghana, aka yi maganar Hausin Ghana, suka ji ana maganar zango-zango. Menene zango kuma ya aka samu zango a Ghana? Malam Ahmad.
Yanda aka maganar zango, kamar yadda shi yayin namu ya faɗa kan maganar yada zango, da su je nan sun taru sai su yada zango. To da zango yayi yawa kamar yadda ya faɗa, shi aka fara budawa. Aka je
shi ba. Kamar matsuguni ne.
Kamar matsuguni, shi aka sake tura gwanda yalwa. Yana kudu da asalin sohon zango kenan. Da wani kuma yawa aka tashi ko mai wani ungwana ta mai kan tudu. Yana gabashi da zango kenan. Da wani yawa shaka sallaka aka je wani unguwa kuma na ce mai ababu. To ababun nan shi ma wani babban wurin duk aka samu suka yada zango wurin nan. Da ababun nan aka je ababun nan batu. Da wurin ya cika shaka sa kuma wani unguwa kuma ta wurin sabon zango. Da noman sarakuna masu fito wurin nan.
Bari mu koma ga maganan dangantakar ku da sauran kabilu. Kun ce an samu mutane masu aminci a da suka haɗu kuma da Hausawa masu aminci. To zuwa yanzu kuma har an samu auratayya tsakanin ku. Yanzu idan aka baku dama ka ce me za ku ci a garma da yaren Ghana da kuma zamantakewar ku a Ghana ku Hausawa? Ya kuke ganin an karɓe ku?
Ai karɓo kyakkyawa. To kamar yadda ka tambaya zamantakewa tsakanin Hausawa da suka tafi da kabilar da suka samu can. Da ba da yi magana akwai amintaka da yadda. Hausawa da suka je masu gaskiya ne waɗanda yake ba sa ɓoye komai a zuciyarsu. Abinda suka kasa shi ne ya sa ƙabilar da ke gada suka yarda da su, wasu kuma sun tadda mutane da yawa. Kai waɗansu ma ƙabilan ma sun rabu da yarensu su zama Hausawa. Don akwai da yawa suka ce wani menene yaren ka be iya yi, ya zama Bahaushe. Saboda tsananin lokacin da Bahaushe ya ɗauka da zaman da suka yi da halin Bahaushe da ƙoƙarinsa ya sa ba a zama Hausawa. Shi yasa ka ga unguwannin da duka aka ce zango za ki ga mafi yawa Bahaushe ne. Eh ka ga wani ƙabila a wannan zango musulunci ya kawo shi, kuma zai yarda a ce mai shi Bahaushe ne, saboda yaren Hausawa ya yaɗu ko ina da ko ina. Kyakkyawan ma'amala shi ya kawo kowa yana so ya zauna da Bahaushe. To kuma hakikali ga sakamakon da nace Hausawan Ghana akwai Bahaushe na Kano, Bahaushe Zaria, Bahaushe Sokoto, Bahausa Bauchi don muna da su da yawa a can.
Wanda haka
ko ina da ko ina. In bai shi kuma ya je bai cewa ai ni daga inda na fito kenan.
Wato Bahaushe yana waje, wannan rabe-raben duk ba a yi.
To ai ba ba sani ba. Akwai ƙungiya da Bahaushe ko ina ya fito ya zo garin Kubashi suna da ƙungiyarsu na Hausawa da taimaka ma kansu da kansu. Ba sa cewa ni ɗan Zaria ne, ni ɗan Kano ne, a'a Bahaushe ya fita waje, wallahi kansa haɗe yake. A nan da yake wannan shiririta suke rarraba kansu. Amma duk Bahaushe da kai ƙasar waje musamman Ghana shi kenan. Da ba yaren ke na Hausa.
Sannan kuma abu daya kamar yankin na hawan laushe kamar ranar sallah. To ranar zaki mamaki kin rasa kice kamar kina Kano.
To kuna hawan nan na sarauta
ba. Ki rasa kince kina Kano. A ce yau ranar sallah. To ina ji an fara hawan nan karfe wurin 9. To ina ji wani lokaci ana kwana na yi ni ma.
To kuna tashe lokacin azumi?
So sai ko ta ko ni nayi tashe. Ta da kalangu mun ga lokacin muna yara. Cikin dare za mu tashi muna tashi muna tada mutane.
Kuma sun fahimce ku kuma ana yin wannan al'adu.
Sun fahimce mu.
To yanzu irin kuma al'adu ne za ku iya tunawa da kun san cewa malam Bahaushe na Najeriya yana yi kuma a Ghana kun har ci gaba da aiwatarwa.
Eh to ai al'adu ba ba za a kirga ba.
Eh
domin kamar yadda shi abokin magana da ya ce bai kika ce a lokacin ana yin wani al'ada sai ki babaki.
Kamar kana ƙasar Hausa.
Wallahi tallahi haka yake.
Kuna kuma ci gaba da yaɗa yaren, ma'ana da Hausa kuke magana a can Ghana ko kuna sirka ne da yaren?
Ai baki ba sani ba. Mu ai kusa kusa ne don mu ai haife mu ciki ne gaba ɗaya. Amma yadda aka yi har aka zama.
Suka rike Hausan har
kuka samu. Shi ai tarihi yana gaba.
Sun yi ƙoƙari.
A wallahi
alhamdulillah.
Zaɓaɓɓen shugaban ƙasa da gabanin shi ba a taɓa yin wani ai.
Mataimakin
shugaban ƙasa ya zauna. Ba shugaban ƙasa ya zauna kan kujera har Allah ya bai rasuwa. Ba wanda da biyu ne. To kuma wanda har gobe ya buɗe baki zai bi ki Hausa sai ki ba baki. ‘Ya’yansa duka da sauran ƴan uwansa da ida ya fito da gwajin nan da ake magana shi ya yaye mutane da yawa abin ba babaki a tarihi ya nuna mana cewa Shehu Dan Hodiyo a lokacin sa ya zauna da mutane Juma'a sabon Juma'a sai ga cewar ai ba su bane da ya tambaya shi aka ce ai su je gwanja
gwanja to me ke mai gwanja yake nufi a Hausa
sun je kasuwanci gara
Gwanja ce ake cewa gwanja da
marai kuwa
sana'ar goro da kuka ce
da sana'ar goro da sauran abubuwa
na kan ji wannan kalmar a wurin Sakkwatawa
marai kuwa to wannan sana'ar da kai dai sana'ar iri iri da ke ira da bai daidai shi kai can to saboda haka shi yasa mutane da yawa suka karɓi Hausawa da cewa iyaye ne da gari don wannan shugaban kasar da yanzu shi ba asalinsa ke da dan gwaje ne
don da dangantaka da Hausawa
kwarai da gaske asalinsa bagwaje ne tun da ake bagwaje ba haushe
ana nufin mai suwa sun sarrafa zuwa gwanja zuwa Ghana su yi
asali abin da suka haifa ke
wato dai Hausa ta karɓa Ghana
zai bikin sau da da wurin sun zai magana
da wanda manya-manyan ƙabilun da ke Ghana wato su Asance
da Asance Fanti, Aigbe, da Ankarawa, da Fantawa, da Aunawa, da Nsuma, akwai da Gwamba, akwai Gwanja, Farfarawa, da Kanjaga,
Usasi,
Mumpurushi, Kwankwamba, ga sunan dai su ma suna.
To wato kenan ana iya sa ku a cikin ɗaya daga cikin ƙabilun Ghana kenan?
Mu da Hausa, mu da Hausa bayan da dai. Bahaushe yana cikin ƙabilun Ghana. Domin aka kawo tarihi ƙabilai dawa ne Ghana da ke Bahaushe na ci. Gana suna da yare masu yawa suna da yare wanda ne na taɓa jiya an faɗa kusan 200 ne da wani abu to duk yaren nan har da Bahaushe ciki
kuma ko cikin tsarin gudanarwar da ke cikin Ghana kuma su ma ƴan Ghana suna jin yaren Hausa
wai
da yawa ma
su kwace Bahaushe ya kwace ba yaren Ghana ga akwai yare da yawa ka ba Asante da yake faɗa da sauran mutane arewa ba arewa ba gaba ɗaya ai Hausawa ne
wato arewacin Ghana
din gaba ɗaya
duk da kwaje ku Hausawa arewa kuke nema ne ku zauna
su kansu ba arewa yaren da ke arewa su ba suna kaunar Bahaushe su ba Hausawa ne
tafiya ce nake dai mai nisa ban san ina zanu bani na nausa ga zuciya na ta fadin kada in fasa ina tabe dai karo da dan Musa yaso in dan huta ni ko na ce ban gaji ba zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shaguwa abinda naso da ki gane ke kin yi mantuwa tace akwai labari
to da kyau to wani fata kuke da shi ga matasan da suke tasowa yanzu wato matasan Hausawan Ghana da su rike wannan shi martaba da aka sani na al'ummar Hausawan Ghana na gaskiya amana da kuma rike mutuncin
kai amin zamu ga makannin mu ko da yayin ko jikokin mu nan gaba su ma su tashi rike irin wannan amana surke wannan rumar zaman da aka yi da mu iyaye kakannin mu can har mu wayo kan mu to mu bayan mu su ma surke wannan amana domin mi da sa kabila Asante ba su ce mu ba surke mu hannu biyu kamar da yaya na fada lokacin da suka shigo can an karbe su hannu biyu lokacin Bahaushe na da amana in ka ba shi wallahi baya ce
Malam Musa
da tun da fata muke so da gari a hali yanzu yake ka je ku ba shi kowa ba Bahaushe dan ina gari da wuya ki ci a ce ga wadi bai ji Hausa
kuma su faɗa babban
kwarai shi da babban birnin Ghana gaba ɗaya
amma nan kun fi yawa kenan
a ko ida ai Bahaushe ya yadu ko ida ai shi sa shi mai magana ya ce miki in ka je wadu ba sai ci a ai da ba kusan ba duk Hausawa da suke saboda ai dai yaran ba su zaba Hausawa sai dai har shi da ke rai kaji a kowani ɗan abu da ke shiga wanda ba na ce ɗan Kano ne wanda kona ba wanda shi ne.
Mutuntubi Professor Mustapha Gwadabi da ke sashen tarihi na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria don samun ƙarin bayani game da tarihin Hausawan Ghana.
Tun ana maganar Hausawa a ƙasar Ghana ana magana ne kan harkoki na cinikayya. Shi ne makasudin abin da ya kai mutanenmu na nan ƙasashen Hausa har zuwa Gwanja a can ƙasar Ghana. Za a iya fahimtar abin da ya faru an dubi yanayin ƙasar Afirka gaba ɗaya wanda ƙasashenmu na nan wuraren ƙasashen Hausa to suka samar da jakuna jakai nake nufi wanda da su aka rinka amfani ana ɗaukan kayan daga wannan bangare zuwa wannan bangare. To waɗansunsu kuma musamman waɗanda suka fito da ƙasashe na Katsina, Kano, har ma da ya wuce Kano ya je ƙasashe na Maiduguri, ina nufin akwai wato Kanuri ma a cikin wannan harkar. Waɗannan samar da waɗannan abubuwan zirga-zirgar shi ne abu na farko da ya samar da harkar cinikayya, kuma ya kai mutanen wannan waje, kuma suka zamanto sun zauna a wannan waje. Zamansu a wannan waje sai zamanto suna samar da mazauni, in ‘yan kasuwanmu sun je sukan samu wajen da za su zauna a wajen nan, kuma sukan sami waɗanda za su yi musu tafinta, kuma sukan sami waɗanda su ba su kamar kariya a wajen harkar tafiye-tafiyensu. Kasance cewa addinin musulunci ya shiga wannan wajen kafin wannan cinikayya, ya sake ba su wata dama da suka samu. Yawancin waɗanda suka rinka tafiyan nan malamai ne, to sun tafi a matsayinsu na masu harkar cinikayya da kuma wato masu yaɗa addinin musulunci. Babban ma abin da ya sake ba su wannan damar ta kafuwa a wannan wuraren da kuma samar da waɗansu matsayi haka na tafiyar da harkar yau da gobe a wajen. Amma babban abin da za a sake fahimta shine cewa kafin fa wannan abin wato dama can akwai harkar cinikayya tun lokacin da aka yi Trans-Saharan Trade, wato wanda aka yi harkar cinikayya ne da yake kai wa arewacin Afirka, wato kasashen Larabawa. Akwai cinikayya da aka yi na bayi, akwai cinikayya da aka yi na gold da sauransu haka. To tun a wannan lokacin an samar da bayi, amma lokacin bayi ne ba kamar cinikin bayi da aka yi na Turawa ba ne. Bayi ne wanda za su yi aiki, kuma ga dalilin wannan aiki ma za su iya zama wani abu, ko attajirai ko masu wani sani ko wani abin nan da sauransu. To wannan dai shine abin da ya faru a wancan lokaci, ya samar da wato kasashen yaren Hausa a kasashen Ghana da rigo kasashe kuma da cikin Afirka.
Nake nisa nai karawa, na wuce Gombe yanzu na shigo Adamawa. An kira sallah na dakata na yau tsayuwa, nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa. Ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yo ba.
Madalla a gaida Binta da tawagarta, kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leƙa ɓangaren kwalama.
Ga ɗaya daga cikin fitattun abincin ƙasar Ghana daga bakin Madinatu Abdulkadir.
Yau muna da girkin wato miyan shiton da kuma
da kuno,
wato kaman tuwo yake ko?
Eh, to kaman tuwon ne kuma amma ba tuwo ba.
To mu je zuwa da me muke bukata idan za mu yi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Farko idan za a yi da kuno, za a nemi masara, za a nemi ganyen bawon masara. Abin da za a yi farko shine idan ka je kasuwa ka siyo masaranka, farar masara ake. Farko za ka siyo masaranka, idan ka siyo masara fara, za ka zo ka bakace shi. Idan ka bakace shi, sannan sai ka samu ruwa ko bokatin roba haka mai kyau, sai ka zuba masaran nan. Idan ka zuba za ka jiƙa shi. A kudin sabuwa da su taso daga sama masaran wanda ba su da kyau. Za ka iya rage shi da hannunka.
Dattin nan
sai ka ajiye shi a ƙasa. Idan ka ajiye shi ka zubar da wannan, to sai ka bar masaran. Yau ka jiƙa shi. Gobe, jibi da safe, in Allah ya kamare da lafiya, sai ka ɗebo masaran ka.
Sai ya kwana biyu kenan.
Sai ya kwana biyu. Sai ka wanke shi. Bayan ka wanke shi, sai ka canza mishi ruwa. Sannan sai ka rege. Idan ka rege, sai ka cire wannan tsakuwan da ke cikinsa. Sai ka wanke robanka, sai ka zuba masaran a ciki. Sai ka kai niƙa. Idan ka kai niƙa, sai ka ci a maka niƙa mai laushi saboda ya fi danko. Aka nufa niƙa mai laushi.
Markaɗe ko niƙan gari?
A niƙan ruwa, ai a jiƙe yake.
Haka.
In aka yi niƙan ruwa ya yi laushi. An kaka masaran sai ka zo ka ajiye shi. Waɗansu suna sa hannu don ya yi tsami. Waɗansu kuma yanayin yadda ma suka wanke masaran da kuma sai ka ga idan ya kwana. Saboda idan aka kai niƙan sai masaran fa ya kwana. Bayan an
niƙa niƙaƙƙen ma sai ya kwana. Kwana uku da yake
nan. To idan ya kwana da safe za ka ga ya taso ya kumbura. Wani ma ki ga yana ɗan zuzzubewa a ƙasa. Wani kuma in dai bokatin irin manya ne sai ki ga ya yi daidai. To in ya kumbura ɗin nan Allah ya kai mu da safe za ka ɗauko tukunyanka sai ka wanke. Idan ka wanke tukunyanka. Ka haɗa wutan murhunka ka ajiye. Sai ka ɗauko wannan tukunyar sai ka ɗora shi a wuta. Shi kuma wannan ƙullin da ka gan shi ya kumbura ɗin. Sai ka samu muciya sai ka juya shi ka juya shi. Sun haɗa jikinsu ke.
Haka ya haɗe ya koma. Kamar yadda za a yi ma waina dai sai a haɗe ta.
To idan ya haɗe to sai ka raba shi biyu. Idan ka raba shi biyu sai ka zuba rabi a cikin tukunya.
rabi kuma sai ka bar shi a
shi wannan dai kullun
shi wannan kullun sai ka bar wannan rabi a cikin bokati to bayan ka hada wannan wutar shi wannan yana aje sai ka daibo gishiri daidai wanda ka sa a cikin tukunya sai ka dauko gishirin ka wanda ka san cewa ba zai yi haura ba ko a kasa ci sai ka sa shi dan daidai idan ka sa sai
ka sa wanda ake dafa a tukunya
sai ka sa gishiri in ka sa gishiri bayan ka tuka ka tuka ka dan dana sha ka kaji ya biyu ya maka daidai to sai ka ringa gyara wuta to fa ba za ka ringa yawan tashi kana tafiya ba kana zaune bakin wannan murhun kana tuka abinka kana tuka abinka
kaman dai talge kenan yana ƙara hadi yana tauri
kana tukawa kana tuka sai ka ganshi yazo yayi kidiburi yayi karfi ya hada jiki
koma baya shi wannan kamun da kika kwance nukan nan da aka yi ba za a tankade ko tacewa ba da komai nashi da wannan tsakin da dusan shi din
ai sai na ci a nuka shi da laushin wannan laushin shi zai sa ma kaman ba za ka ganshi kaman ma an tace saboda laushin da ya samu yayi to bayan ka tuka shi ya hada jikin shi zaki ganshi ya danko ya karfi to in ka tabbata cewa nuna haka iya dangulan shi haka ka diba ka lasa ka ci a bakin ka kaji shi kaman nunan ne to sai ka sauke wannan tukunya naka sai ka ajiye wannan kullun da aka bari na farko wanda aka raba shi
su rabi danyen
kenan to sai a debo wannan gasar wanda aka dafa sai a hada shi a cikin wancan din shi wannan danyen to shi ma fanan za a zauna sai a dauki muciya a ta tuka shi ana hada su ana hada su ana da sai sun hada jikin su sun koma kuma shi ba danye ba shi kuma ba mai
banne ba
to sannan sai a zo a dinga dauka ana mulmula shi kaman kwallo to sai ka ajiye su to daman bawo masaran ka tun farko tunda ai ana gobe zaka nika wannan masaran naka to bawo masaran ka da kaje ka samu zaka zauna ka gyara su shi ma ka
cire falle
falle falle ka cire wannan gashi na jikin masara sannan ka dauko mai dan taushi ba mai karfi saboda idan kana mulmulawa da mai karfi yana barewa amma ka samu mai bawo masara mai taushi to sai ka sa su a ruwa su ma ka wanke su ka tsaftace su ka sa su a ruwa to bayan ka sa su a ruwa shi ba a je shi a gefe sai da a saka shi a cikin ruwa saboda hannunka wannan dankon da yake yi din nan idan ka bashi ba zai ringa maka dadi ba amma idan a ruwa ne kana sa nika kana hada shi da ruwa to zai fi maka dadin mulmulawa to bayan ka gama mulmulawa sai ka dauko wannan bawo masara sai ka shimfida shi a hannunka wannan mulmulan sai ka dauko sai ka saka shi sai ka dauko tsaron kana mannawa nan kana mannawa nan har sai ka tabbatar ka rufe shi kamar yadda ake alalan da ake yi na falle na ganye to bayan ka rufe shi zaka murda nan sai ka dauko shi sai ka saka shi a ciki sai ka kula ki ganshi kamar kwallo bawo masara nan ya lulluba jikin shi to sai ka ajiye
ina son sani wato kan bawo masara zaka iya jera 3 zuwa 4 kenan sannan ka debo shi mulmulan tuwon ka saka yadda dai ka san zai karbi abin ya kulle daidai ya isa
in ka gama wannan to haka zaka kai kana tarawa to a cikin bawo masaran nan da ka jika zaki ga wani yana da karfi to wa'annan masu karfin bayan ka gama mulmulan ka gama to zaka kara hada sabon wuta idan ka kara hada sabon wuta wannan ganyen da ya rage a cikin ruwa sai ka debo su ka samu su sai ka zuba su a cikin wannan tukunyan
wanda za ka sa
daga kasa kenan ka musu shimfida kenan sai ka sa ruwa daidai duwan ba a so ya hauro kai ya chaɗi sai ka sa ruwa daidai bayan ka sa ruwa sai ka dauko wannan dakunin sai ka ringa jejjerawa a cikin wannan ganyen da ka sa a kasan tukunya bayan ka jera su ka tabbatar da su sun zauna ka ba su ruwa idan ya ringa bararraka zai taso ya rufa hannu sama amma ba tare da ruwan kuma a lokacin sawan ya
kamar ne da misali za a yi alale
sai ka dauko ne daga sai ka lullube shi
a saman kuma
sai ka dauko rafin tukunya sai ka
kara dorawa
sai ka sa wuta wani zai iya bashi in Allah ya sa wutar mai ci ne ba wai yana hayaki ba za ka iya bashi kamar awa 1 da rabi
yana kan wuta
ana so ya nuna sake jikin shi ba a so dan kaji ya nuna kaji ya nuna an ji ba ko zai zo iya sakewa to amma in ka bar shi ya nuna kama jikin shi to a wannan lokaci za ka gani har kwana biyu ma har kwana uku yana yi
shi wannan tuwo
gaskiya dan muna yin shi yana iya kwana biyu kwana uku kuma muna cin ya sati ma da kunu yana min gaskiya bai lalace a hannuna
musamman lokacin sanyi
ko lokacin zafi na kasa abinka a fridge wanda yake so ko duk yanda ka sa shi kana duba kana dan canza mishi ruwa kaga ya hunhuna saboda in irin ka aje shi kwana biyu kwana kuma baka kula da shi zaka ga ya fara hunhuna to amma in kana dan gyara shi yau da gobe kana duba zaka dan cika dan duma
mashi to kenan shi bawo ma ba a cire sai lokacin da zaka ci zaka dan ko ka warware ka ci
sai ka ci abinka an ka shi da zai bushe
haka ne to shi wannan tuwon da me ake cin sa koko shi kansa shi ma abinci ne
mai zaman kanshi kin godan su suna damawa da suga
an gama dafa wannan
amma wani kuma ya fi son shi da miya domin Allah
to masu sauraro muna fatan kun amfana da bayanan da muka gabatar ai hutun ƙarshen mako lafiya Allah ya ba mu alherinsa
to duka a nan za mu ja labulin shirin namu na yau yanzu a madadin Binta Ibrahim da dukkanin waɗanda ke kuma muryoyin su da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Fiona wa Mai Nigeria da ta daidaita mana sauti Aisha Ma'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC.